sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 11 ga watan Afrilu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa da sauran abokan aiki muka saki kawo muku wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
To sannu Maryam, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya isa Rasha amma gujerinsa ya kasa na cusa wa kasashen duniya ra'ayin su juya wa kasar Siriya baya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai alamar Koriya ta Arewa tana neman rigima da Amurka idan ta ce za ta ci gaba da kokarin neman makaman nukiliya. Sannan India kuma ta faɗa abin da za ta yi wa makwabciyarta Pakistan idan ta kuskura ta kashe wani sojan Pakistan da ake zargi da zagon ƙasa a can Pakistan din.
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar EFCC ta sake cafke wasu maƙudan kuɗaɗe a kasuwar Balogun da ke birnin Lagos. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da wani masanin harkokin tattalin arziki akan ƙudurin da Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar na yin amfani da kuɗaɗen da aka ajiye a bankuna na wani lokaci mai tsawo don yi wa ƙasa ayyuka da suka dace. Muna kuma ɗauke da ƙarin bayani akan tarzoma da ta faru jiya tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfi Lahashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a barkanku da wuni. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya isa Moscow birnin babban birnin Rasha kenan. To sai dai guzarin da Amurka da Ingila suka so ya yi na hujojin da zai gabatarwa Rasha ɗin ta juya bayan ta ga shugaban Siriya Bashar al-Assad ya kasa kwarai. Saboda haka taron malam kungiyar kasashen G7 na attajiran kasashen duniya da aka yi a birnin Luka na kasar Italiya shi ma ya kasa ci mota yarjejeniya na ɗaukar wani mataki akan ko ita Siriya ko kuma Rasha. Da ƙashinta da ya kai gardandami ne kawai suka kaure a kan kowa ya ma yi amfani da makamin nan mai guba a kan mutanen Siriya a halin da aka kai a can Siriya ɗin a makon jiya. Duk da haka lokacin da ya isa can Rasha ɗin Tillerson ya sake maimaita cewa bai kamata duniya ta sa ido ta ƙyale a sake maimaita irin wannan ƙazamin farmakin da ya auku a makon jiya a can ƙasar ta Sham ba. Yana nuna cewa Rasha tana da muhimmiyar rawar da za ta iya takawa domin hana sake aukuwar wannan. Shi dai wannan harin na makon jiya ya janyo cece-kuce sosai a kasashen duniya da dama, har ma ya sa Amurka ta maida martani da harin cilla makamai masu linzami a kan Siriya ɗin. A halin yanzu kuma yau ɗin nan Talata, shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa cewa Koriya ta Arewa tana neman rigima, muddin ta ce za ta ci gaba da ƙoƙarinta na ƙera makamin nukiliya, har ma ya ƙara da yin kira a kan China da cewa ta tsawatawa ita Koriya ɗin. A cikin kalaman da ya rubuta a kan dandalinsa na Twitter, Trump ya ce zai yi kyau idan China ta taimaka mana wajen shawo kan wannan matsala. Idan kuma ba ta yi ba, to mu za mu magance ta da kanmu. To sai dai shugaban na Amurka bai fayyace ainihin irin matakan da ƙasar tashi za ta ɗauka wajen warware matsalar ta Koriya ta Arewa ba. Haka zalika Trump ya ce ya shaida wa shugaban China Xi Jinping a taron ƙolin da suka yi cikin makon jiya ana Amurka cewa China za ta fi samun dama na ta ci moriyar jininiyar cinikayyar da take neman ƙulla da Amurka idan har idan ita ɗin China ɗin ta taimaka wajen warware wannan matsala ta Koriya. China dai ita ce babbar ƙasar da Koriya ta Arewa ta dogara akan tafiye da kowace ƙasa a duniyar nan, abin da ya sa cibiyar nazarin harkokin waje ta duniya take bayyana China ɗin a matsayin ƙasar da Koriya ɗin ta fi dogara akan ta wajen samun cigaba a harkokinta na kasuwanci da makamai har ma da abinci. India ta ja kunnen makwabciyarta Pakistan da ta kwana da sanin cewa muddin idan ita Pakistan ɗin ta kuskura ta aiwatar da hukuncin kisa da ta yanke wani hafsin sojin ruwa na ita India da aka zarge shi da laifin leƙen asirin Pakistan ɗin, to wannan zai iya jefa duk wata dangantakar diflomasiyya ta ƙasashen biyu a cikin hatsari. A yau ne ministar harkokin wajen India Sushma Swaraj take faɗar haka a jawabin da ta yi a cikin majalisar dattawan ƙasar tata Jim kaɗan bayan da 'yan majalisar suka dage sai an yi adalci akan shi wannan ba Indian mai suna Kulbhushan Jadhav, wanda aka tumce shi da laifin leƙen asirin ƙasa a can Pakistan, amma kuma wanda India ta nace akan bai aikata laifin ba. Ko a yau gwamnatin Pakistan ta sake jaddada hujjar yanke hukuncin akan wannan sojan na India, ta kuma yi watsi da cewa hukuncin yana matsayin kisan kai kamar yadda su hukumomin Indiyawa suke faɗa. To, muna baku labaran nan daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta Amnesty International ta ce har yanzu China ce a ƙasar da ta fi kowace a yawa duniya, wato yawan kashe mutanenta, yayin da ƙungiyar kuma take lura da cewa yawan kisa a hannun hukumomi a ƙasashen duniya ya ragu da misalin kashi 1 cikin 3 a shekarar da ta gabata ta 2016. Ƙungiyar ta Amnesty, wacce ke adawa da aƙidar hukuncin kisa a duniya ɗin, ta ce ƙasashen China da Belarus da Vietnam su ne a sahun gaba a wajen rufe asirin yawan mutanen da suke hallakawa a hukumance, abinda suke ɗauka a matsayin asirin ƙasa ne. Ƙididdigar da Amnesty International ta gabatar kan hukuncin kisan da aka aiwatar a ƙasashe 23 na duniya a shekarar da ta gabata ɗin tana nuna cewa mutane 567 Iran ta kashe a bara, abinda ya sa ƙasar ta zo ta biyu kenan bayan China, yayin da Saudi Arabia ta zo ta uku da mutane 154 ta kashe, sai Iraq mai 88 da Pakistan inda aka kashe mutane 87. Duka dai a jimillance mutane 32,000 hukumomi suka kashe a duniya a shekarar ta 2016. To, a ƙarshe, lauyan da ke kare mutumin nan da ake zargi da amfani da wata babbar mota wajen kai hari a ƙasar Sweden a ranar Juma'a da ta wuce, inda har mutane 4 suka rasa rayukansu, ya ce mutumin ya amsa cewa lalle ya aikata laifin kuma ya bayyana imanin cewa ya san za a zo a kama shi ƙarshenta. Ayaune shi wannan lawayan Johan Eriksson yake wannan wato gabatar da wannan bayani a wata kotu ta birnin Stockholm ɗin, wadda ta soma sauraron shari'a da ake wa Rahmat Akilov, ɗan shekaru 39 da haihuwa kuma ɗan ƙasar Uzbekistan. 'Yan sanda sun ce wannan mutumin ya tuka mota sani a cikin gungun jama'a da ke cikin wani babban shago a can birnin na Stockholm ɗin, kuma ko bayan mutane 4 da suka rasa rayukansu, wasu 15 sun samu launuka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da jihar Lagos a Najeriya, inda hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta sake samun nasarar damƙe miliyoyin kuɗaɗe a wani shagon 'yan canji da ke birnin na Lagos. To, ko yaya masana tattalin arziki da kuma 'yan canji ke kallon wannan kaman na kuɗaɗe da hukumar ke yi? Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton.
Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa EFCC ta kama waɗannan maƙudan kuɗaɗe ne har naira miliyan 250 a wani shago da ke kasuwan Balogun da ke nan Lagos. Kuma kama waɗannan kuɗaɗe ya zo kwanaki uku ne bayan da hukumar ta kama wasu kuɗi har kusan naira miliyan 500 a wani ofishin masu canji da ke tsibirin Victoria da ke nan Lagos. A sanarwar da kakakin hukumar ta EFCC Mr. Wilson Wolfjaring bai aiki wa manema labarai ya ce wani bai kwarmatawa hukumar bayanan sirri ne ya tona asirin inda aka boye kuɗin. Kamar yadda ya ce dai, kuɗaɗen sun hada da euro 547,730 da kuma fan na Ingila fan 21,000, sai kuma naira miliyan 5, wanda duka kuɗaɗen zai kai naira miliyan 250 a kasuwar bayan fage. To, kowanne yana tabbatar da zargin da ake wa 'yan canjin kenan da hada baki da wasu jami'an gwamnati yin zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa. Tambayar kenan da na yi wa Alhaji Ado Dan Sudu, wani ɗan canji a nan Lagos.
Ba gaskiya ba ne, idan kanta hukumar EFCC ta kasa gane ɗan canji durudu canji, kuma ta kasa gane ɗan mai durudu canji, kuma ba mu muke ɗaure wannan gindi ba. Waɗannan kuɗaɗe da za a duba ainihin serial number su da central bank suna da serial number da suke ba wa mutane da sunan mutanen, definitely lalle za su gano cewa waɗannan kuɗaɗe kuɗi ne da aka karɓe su da rent daga central bank, domin akwai waɗanda suke karɓar wannan bijin har yanzu har gobe, waɗanda ainihin ba suna cikin kasuwar hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen waje ba ne. Me zan yi da dala yanzu da zan sai dala in ajiye ta? Don haka sana'a ta ce in na sayar in sayar, in na ajiye ta ta yi mani me da ita,
to sai dai kuma a waje daya masu fashin baki akan harkokin tattalin arziki na ganin cewa wannan alamu ne dake tabbatar da na samun nasarar yaki da cin hanci da rashawa kamar da Malam Sanusi Hassan wani tsohon ma'aikacin banki ya sheda mani.
To da cikin magana kudaden da ake kamawa kudaden da ake zargin cewa kudaden gwamnati ne da akiba da sunan rashawar cin hanci da kuma sunan wadansu hanyoyi daban-daban da suka zama makaida. To dama maganar rashawar cin hanci a Najeriya da ai kowa san da ita. Saboda haka yanzu wannan kwarin gwiwa ne da aka ba mutane da kuma ƙara tsaimin da gwamnatin ta yi wajen yakar rashawar cin hanci yasa ake samun damar kama kudaden da kwayoyin gwamnati suka zaɓi a ƙasar nan.
Ko a kwanakin baya dai sai da hukumar ta EFCC ta tsanci wasu dimman kuɗaɗe na miliyoyin naira a filin jirgin saman Kaduna. Wata majiya dai ta kusa da hukumar ta EFCC ta tabbatar min cewa irin waɗannan kuɗaɗe da ake kamawa suna da alaƙa ne da 'yan siyasa da kuma manyan jami'an gwamnatin Najeriya, walau na da ko kuma na yanzu. Da yanzu haka ake gudanar da bincike a kansu. Babin Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gida Jibrin. Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar da ƙudurin yin amfani da kuɗaɗen da aka ajiye a bankunan ƙasar da daɗewa ba tare da an taɓa su ba don yi wa al'umma ayyukan raya ƙasa. A yanzu haka wannan ƙudurin ya kai karatu na biyu a gaban majalisar. To ko yaya masana ke kallon wannan ƙudurin? Shin ko Majalisar Dokokin na da hurumin yin wannan dokar? Tambayar da abokin aiki na Salihu Garba ya yi wa Malam Kasimu Garba kurfin masani a fannin tattalin arziki kenan ga abin da ya ce.
To, yadda ka'ida take suna iya yin dokoki na ƙasa.
To.
Amma dokoki irin waɗannan gaskiya abubuwa ne masu kamar wuya, saboda in ma sun tabbatar da su za a iya zuwa a kotu a challenge ɗinsu kuma a samu sa'a kan su, saboda abu ne wanda ba na gwamnati ba. Kuɗin nan ba nasu ba. Mutanen da suka aje kuɗi za ka je ka tadda wani abun da ya sa kuɗin ba taɓa ba, saboda saɓani ne da aka samu cikin iyali. Bari in baka misali, har yanzu maganar nan da nake ma marayin yi uju kuɗa ya rasu, har yanzu ƙaddarorin shi da kuɗi da shares ɗin shi ba a raba ba, saboda rigimar da ke tsakankanin iyalansu. Ba ba san wannan kuɗin ba sun sani, ba ba san wannan hannayen jarin ba sun sani. Amma saboda ba su daidaita kansu ba, har yanzu ana kotu. To ya za ka yi da irin wannan? Kuma akwai su da yawa. Wani za ka ga wanda ke gadin ma har ya mutu ya bi mai 'ya'yan shi. To dan me za ka yi doka ka ce wannan kuɗin kuma sai a tattara ba gwamnati? Kaga babu wani hujja. Saboda masu kuɗaɗen nan sun san kuɗaɗensu, kuma harka ce tsakankanin su tun cikin gida, in suka daidaita ko kotu ta ba da hukunci daga nan sai a ci gaba. To dan me za ka yi doka ka ce waɗannan kuɗin sai a tattara su?
Amma tambaya nan ita ce, wasu kila sun yi tafiya sun bar ƙasar, idan sun dawo suna neman su je su karɓo kuɗinsu, shin me ya za a kene da an yi wannan dokar?
Wato malam, mutane ne waɗanda abin da ya kamata su yi sun ƙi sai suna yin abin da ba shi ake bukata ba.
To.
Yanzu a tattalin arziki mai ciwo irin wannan namu, ya kamata a ce budget ya yi wata uku, har yanzu ana cikin wata na hudu ba san inda aka kwana ba. Wannan abun yau da an tabbatar da shi, gwamnati ta fara amfani da shi, da abubuwa da yawa sun zo da sauki. Ba ku yi wannan ba, sai kuɗin mutane can sun wahala sun aje, kuna neman ku ce wai dormant account. To duk account ɗin da kaga ba aiki da shi, akwai wanda ya aje kuɗin shi ma ba yanzu yake sa amfani da shi ba. Bamman cewa akwai wani mai kuɗi, aka tambaye shi ga nan ka aje wajen miliyan goma, yace ya san da su. Shekara goma bai taɓa koko ba ya ban sa cikin bankin, kuma yana da rai. Ɗan suka ce ba za ka wani abu, ya ce na san da su, barin su yi. Abin da zai sa ka akawun a ce ya zama doman shi ne in aka yi wata shida ba amfani da shi ba. Amma gaskiya al'amari wani ma zai iya da kuɗin shi shekara biyar ya ce a ban su. To saboda haka ni ina ganin su dai 'yan majalisa ya kamata su diba abubuwan da ke damun jama'a su masu. Amma irin waɗannan kuɗaɗe su ban bankuna suna tafiyar da harkar su, saboda abubuwa ne na magada waɗanda suka rasu, waɗanda kuma ke da rai haka suke son kuɗinsu. Dan me za ka zo ka ce ba haka ba?
Wato dai ita dai assembly ba da hujja.
Shi ne nake gama abin da ya kamata ta yi ba ta yi ba, sai tana zuwa tana aikin da ko ta yi shi za a warware shi.
Doka za ta warware.
Ba na gwamnati ba. Kuɗin nan ba na 'yan majalisa ba, mutane ne suka aje kuɗinsu. In kai ka aje kuɗinka yau baka buɗe akawun ɗinka bai shekara ɗaya, sai a ce ya zama doman. To dan ya zama doman baka da rai ne, ina da rai, haka kake son kuɗinka.
Ko ne ya kake su da hanya mai kyau wanda kai wa sai ya ji
Malam Kasimu Garba Kurfi kenan a hirar da suka yi da Malam Salihu Garba. Shin ko kun san cewa idan ka ajiye kuɗi a banki baka waiwaye su ba bayan shekara 10 sun zama na gwamnati? Hakan ya sa Majalisar Dokokin Najeriya ke kokarin yin dokar da za ta ba su damar dauka waɗannan kuɗaɗen su yi ayyukan raya ƙasa. Shin ya kuke ganin wannan lamarin abinda muke so mu ji daga gare ku kenan a shirinmu na dare? Yanzu kuma bari mu leƙa Jamhuriyar Nijar, inda ɗalibai suka tada tarzoma a birnin Yamai a jiya. Ƙungiyar ɗalibai ta tabbatar da rasuwar wani ɗalibi yayin da wasu kuma suka jikata. Su kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi tarar da waɗannan abubuwan waɗanda suka faru a jiya. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A rangamar da aka shafa awoyi ana gwabzawa tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a ciki da wajen jami'ar ta Yamai wacce ta bazu isuwa titunan birnin ta matukar tayar da hankalin jama'a saboda yadda hayaki mai sa kwalla da barkonin tsohuwa suka turnuke sararin samaniya a yayin da ɗalibai ke mai da martani da duwatsu. Mataimakin magatakardan kungiyar ɗalibai Tsalha Kaila da ya amsa tambayoyina ta wayar telefon saboda dalilan tsaro ya yi min bitar abin da ya faru da abokansu.
A zancen da nake miku suna kai mutum 50 wanda aka tsaida cikin su akwai ƴan mata, kuma bancin wannan yana da kyau da ku gane da cewa akwai wani abokin mu wanda ya rasu jiya nan bisa kan wannan zanga zanga wanda yanzu aka ma muka fito daga can ganin gawar shi. Bancin wannan akwai abokan mu da yawa kuma da suka jikkata kwarai.
Kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun nuna jin takaici akan kwaruwar abin da suka kira aikin asha da suka dora alhakinsa a wuyan jami'an gwamnatin ƙasar, waɗanda shugaban kungiyar MAP Lawali Adamu yake ganin
wannan gwamnatin yau shugaban ƙasa ya hito shi sanarwa ta ƙasa gabaɗe ya roshe wannan gwamnatin. Wayanga mutanen da duk ya ba makami cikin babban birni mai hatta da gwamna na jihar birni mai ya sauke shi da wannan makami, yana so ya dumke demokrasiya yadda yake, yana so ya tausaya matalaka yadda yake, yana so wagga manda da ya dauka ya taidaita shekara ga hudu dan shekara guda nan ko ba ai komai sai cin haƙƙin ɗan adam. Mutane wayanda aka shi kitama da barkonon tsohuwar jiya, Allah ya yawa da su, hatta da yara ƴan jarran danfa, hatta da mata masu cikuna, hatta da tsohi ga shayu, wannan mun kiyar da Allah wanda ya dashi.
Na shafa kusan rabin wuni ina kiran wayar ministan ilimi mai zurfi Ben Umar Muhammad domin jin ta bakinsa game da matakinsa na rufe wuraren kwanan ɗaliban jami'a, amma bai daga wayar ba, yayin da shi kuma gwamnan Yamai Hamidu Garba ta sa wayar a kashe. A hukumar 'yan sanda an sanar da ni cewa za a waiwaye ni daga bisani, amma har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji kira ba. Yayin da kungiyar ɗalibai ke ci gaba da ƙara tattara bayanai don tantance zahirin illar da arangamar ta jiya ta haddasa, shugabannin kungiyar sun sake nanata cewa suna nan kan bakansu.
A cikin gaugawa abin da muke nema shine minista ya gaugauta bude wannan university ya rihe. Wannan shine na farko. Na biyu, a sako abokanmu dukkansu waɗanda aka kama. Bancin haka muna nema ga shugabanni su gaugauta biyan wannan kuɗi na alwashi wanda ake ce ma gurs, wanda suka tsaida biyan tun ɗan kwanakai da suka gabata saboda wani zance na cewa babu kuɗi. Kuma muna nema ga shugabanni su gaugauta nema amsar takardu na wannan sabuwar yar social ta bana. Akwai wani sabon salo yana nan da shi minista ɗin yake neman ya gabatar da shi, wanda yake neman ya hana ɗalibai da dama da su samu yar social ɗin nan wannan kuɗi wanda ake ba su waɗanda ba su da burs. Wannan sabon salo muna nema ga shi wannan minista ya gaugauta shanye shi. In ya janye shi, insha Allah wajenmu babu wata matsala, za a ci gaba da karatu cikin zama lahiya.
Yanzu dai ana iya cewa ƙura ta lafa a titunan Yamai, yayin da ɗaukacin jama'a ke ci gaba da ciza yatsa a kan faruwar wannan al'amari da suke ganin zai ƙara cakuɗa al'amuran ilimin boko, fannin da a dama ya taɓarɓare a sakamakon takun saƙa tsakanin ƙungiyoyin malaman makaranta da hukumomin ilimin ƙasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Kamar yadda hukumomi a Najeriya suka tashi tsaye wajen ganin an inganta noman rani, wanda a yanzu haka ake kokarin samar da doka da za ta shimfida sabon tsarin da ake fatan tabbatarwa don taimakawa manoman. Abin tambaya anan shine mai daftarin ya kunsa. Muhammad Ibrahim Kwari ya binciko mana karin bayani kan wannan batu.
Sunana engineer Nasir El Mansur, shugaban shiya ta hukumar raya fadabun koguna haɗe jama'a da shiya kura.
Kamar gashi kuna gyaran daftari za a ce kuma an ce wannan daftari ne ake so ya rike ɗaya zama doka akan abubuwan da suka shafi wato noman rani a wannan shiya ta haɗe jama'a a Kano da Jiga da Bauchi kenan misali da yawa da kuma Bakalori da sauran malatsin ruwa. Wai kun yi la'akari da yanayin wato mutanen manoman mu dake karkara wajen shirye waɗannan dokoki?
Tabbas kafin a zo da wannan daftari duk lokacin da za a yi wata ma'ana zama kafin a zo da wannan daftari ƙarshen sa sai da aka kira dukkanin manoma musamman shugabanci na wannan manoma masu amfani da ruwan noman rani daga dukkanin wannan gurare guda biyar da ita wannan hukuma ta Tiremin za ta yi sa hannu ma'ana da haɗin gwiwa da Bankin Duniya daga ma'ana hukumar ma'ana ruwan hukumar ruwa ta tarayya. An yi mitin anan wajen so uku anan jihar Kano a wannan hotel na Central Hotel an yi a Sokoto so biyu a kusan so biyar kenan Abuja ma an yi so daya. So duk lokacin da kafin a yi wannan daftarin a zo da shi sai da aka zo aka tattauna da su aka musu paint aka wayar musu da kai kan abin da zai kunsa kuma aka nemi ma'ana gudunmuwar su dan a zo daftari na karshe.
Ka fito daga ɗaya daga cikin muhimman yankuna da aka ce ana samar da ayyukan noman rani a arewa kura shine a yankin ka shine a hannunka. Wai in me kuke sa ran samu daga wannan shiri da aka ce na shekara bakwai ne?
To alhamdulillah idan mai saurare zai iya tunawa wanda Allah ya sa ya san wannan abin shekara 40 baya an san yanda mai girma ma'ana gwamnan Kano tsoho marigayi Alhaji Audu Bako ya zo da wannan harka ta noman rani. An san yadda wa'annan dam ɗin na Tiga da Calawa suke, an san yadda madatsar ruwa ta ruwan Kanya take, an san kogin Dole da ake kira Main Canal yake, an san dukkanin cikin gonaki nan da dukkanin wata cinan da ke ɗaukar ruwa take cikin gona take. To amma don da ka yi koma ya tuno da wannan shekara 40 Allah ya ba shi iko kuma ya zo a yanzu da halin da muke ciki sai ya yi wa abin kuka. Su kashi dam ɗin nan ya tsufa yana buƙatar gyararraki ba na wasa ba. Hanyar canacare da ruwa bakin kogin Dole da ake kira Main Canal da Turanci tana buƙatar gyare-gyare. Za a ga cewa tabo ya cika ta, ma'ana za a ga cewa ma'ana dukkanin wasu bishiyoyi da kuma ciyayi musamman da Kacalla sun cika cikin wannan ruwan. Maimakon ruwa idan an sako shi na noman rani ya zo nan bangaren shiya kura zuwa Karfi zuwa Dan Hassan misali a ka'ida ta kwana sati ɗaya ya zai ɗauki kwana 20-30 bai zo ba. To haka shine ma'ana wannan Bankin Duniya ya ma'ana ya sa hannu da haɗin gwiwa da hukumar ruwa ta tarayya don a samu a gyaggyara wa'annan abubuwan da su kuma kamar da shekara 40 baya da aka yi su. Muhimmancin wannan abu na Tirimi kenan.
To yanzu ku ne manajojin kula da shiyoyin nan. Idan aka ce an mayar da wato tsarin nan kamar yadda yake an farfado da shi ko ma yafi wanda wacce damara kuka daura tunda ana ganin kamar kuma kamar ana zargin yanayin sakaci da aiki ko kuma rashin wayar da kan manoma da sauransu ya taimaka wurin gurguntar da wasu ayyukan na sha'anin noman rani.
Gaskiya ba zan ce wai kamar sakaci ne daga bangaren hukuma ba, a'a sakacin daga bangaren su masu amfani da ruwan ne manoma kenan. Domin abin da suka dauka zuciyarsu cewa wannan abin da gwamnati ne sai su baris in yi ko ohuda abin in ya lalace ba na bane ba amma gona ne ta wuce ba wanda sai ya kwace mun, amma hanyar ruwan da yake zuwa cikin gonakinka na gwamnati ne. So duk abin da ke dama dan ya baci ba zai damu ba. To amma yanzu wannan zuwan Tiremin ana wayar musu da kai kan cewa wannan abin fa karshe wannan gyaran da za a yi zai fa koma ne fa hannunsu. Ma'ana abinda kawai gunta da ta kula da shi shine ko abinda shi dam daga wannan kogin Dole babban magudanar ruwa, amma dukkanin wani magudanar ruwa yake shiga cikin shiya da ake kira sector da kuma mai shiga cikin gonaki bulo-bulo kenan yanzu a hannun manoman zai kuma su cigaba da kula da shi.
To mallaka musu za a yi ko kuma?
Ma'ana zai zama yana hannunsu kamar an mallaka musu ɗin kenan. Ma'ana da an sa kuɗin ruwan masu za su karɓa gyare-gyare za su gyara, amma gunta ruwa kawai tsaya ne iyaka shi Tiga dam da Calawa dam da kuma hanyar da suke kawo ruwa zuwa ga manyan shiyoyi ta kawai za ta kula da gyaransa, amma duk sauran ƙananan shiyoyi ma'ana gurar da zai cikin shiya da kuma da zai cikin gonaki da ake kiransu channel duk zai kuma hannun manoma ne yanzu da zai fita ga hannun gonaki.
Dan haka yanzu idan manomi ya bari channel ya toshe ruwansa ne yake
warai kuwa domin shi zai ji a jikinsa, shi zai biya kudin kudin ruwa da yake ganin sai ya gama amfanin gona ya sayar a dinga masa da yan sanda dan ya bari kudin ruwan naira 2000 a eka daya, yanzu kafin yayi noman ma sai ya biya kudin gaba daya ko kudin zai canja domin an san yanayin inflation ma'ana yanayin harhawar farashi ya canja komai ya tashi kudin da ba zai tashi ga eka daya akan naira 2000 akalla muna jin zai kai ka wajen naira 10,000 to kuma sai ya biya kudin sa da za a bashi ruwan ba da yanda yake yi ba sai an bashi ruwan ya ga bukatar kansa sanda zai dinga basa dan Allah da Annabi wani lokaci ma da yan sanda wani shi ma har kotu mai kesa dan mutum ya biya naira 2000 a eka daya.
Injiniya Nasir Elmansir kenan shugaban shiya ta hukumar Raya Fadamun Kogunan Haɗin Jama'are shiya kura a tattaunawa wasu da Muhammad Ibrahim Kwari kan batun wani daftari da hukumomi ke shirin samarwa dan samar da kyakkyawan tsari da zai taimaka da kuma inganta noman rani. Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma mako mai zuwa kamar yadda aka saba za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud wanda ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfil Hashim Gumel. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Don faro sakonnin namu ne da sako Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce Allah ya kawo daidaito tsakanin gwamnatin Niger da ɗalibai a birnin Yamai sakamakon rufe wani ɓangare na jami'ar da ya jawo zanga-zanga. Sai kuma sakon Isu Dila Faki a jihar Kaduna ya ce Allah ka tona asirin mutanen da suka hallaka jami'an tsaron sojan Najeriya da 'yan sanda a jihar Legas, amin. Sakonmu na gaba na cewa a rufe jami'ar Abdul Mumin Depo da gwamnatin jamhuriyar Niger ta yi a sakamakon zanga-zangar ɗalibai, hakan ya yi daidai. Daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwates Gombe. Wannan sako kuma na cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. To gwamnatin ƙasa ta Najeriya gashi fa damina ta sauka, an fara ruwan sama a sassan ƙasa ta Najeriya, don haka in dai za a taimaka wa talakawa da takin zamani to wannan ne lokaci da ya kamata a ce an bada wannan taimakon. Sakonmu na gaba na cewa ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi da cewa ya kamata ta ɗauki ƙoƙarin mataki dangane da aikin shimfiɗa titi a babban titin Ahmed Bello Way da ke birnin Kebbi, ganin cewa an yi shekaru ana gudanar da wannan aiki.
To madalla, kafin mu yi sallama da ku ga Aliyu Mustapha ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To malam sakataren harkokin waje a Amurka Rex Tillerson yanzu haka yana Moscow babban birnin Rasha, sai dai an ce guzurin da ya yi da kuma wanda Ingila ta so ya yi na kai hujjojin da zai sa Rasha ta juyawa shugaban Siriya Bashar al-Assad ba ya kasa. Saboda haka mako taron da kungiyar kasashen G7 na attajiran kasashen da duniya to da ake gudanarwa a birnin Lucca a can kasar Italiya, shi ma ya ke cin mai jijiyar ɗaukar wani mataki a kan Siriya ɗin ko kuma Rasha dangane da halin da aka kai a kwanan baya a can kasar ta Sham. A halin yanzu kuma yau Talatin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa Koriya ta Arewa fa ga alama tana neman rigima idan ta ce za ta ci gaba da ƙoƙarinta na ƙera makamin nukiliya, har ya ƙara da yin kira ga China da ta taimaka musu a kashe wannan wuta ɗin. India kuma ta ja kunnen makwabciyar ta Pakistan da ta kwana da sanin cewa muddin Pakistan ɗin ta kuskura ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani yafsan sojan ruwa na India wanda aka zarge shi da laifin leƙen asirin Pakistan ɗin, wannan zai iya jefa dangantaka su cikin hatsari.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin shi Aliyu Mustapha da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Linus Remkus, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin yau da gobe.